إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي حدواء أسمونا مسلاتي من كارن البركة أسمونا الجامعة من البركة خليل إنباسي أسمونا قري مجيا sin jiha ta Jigawa, wanda kamar da muka saba a cikin wannan watan mai tarin albarka ana gabatar da tafsiri a daidai wannan lokaci. Yau shi ya dace da ranar Alhamis 8 ga watan Ramadan shekara ta 1444, wanda ya dace da 30 ga watan 3 shekara ta 2023, wanda yau shi ne majalisarmu na 24, wato an darasinmu kuma na 6 kenan a cikin wannan shekara mai albarka, wanda jiya idan ba a manta ba mun kwana a wato ainihin faɗin Allah mun kwana ƙarshen faɗin Allah wa allama adama asma'a kulla kuma arabahum ala mala'ika fa qala anbiuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Da ka dama wat maimaita wannan aya sannan mu tafi zuwa ga ayoyin da ke gaba insha Allah ta'ala. Arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
الله سبحانه وتعالى يكتب قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الله تعالى يكتب يا آدم أنبئهم tabas kuccen bayani da labari bi asma'ihim da sunayen wa'annan al'amura da Allah ta'ala ya fujurwa mala'iku. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, lokacin da anba'ahum ya labarta musu bi asma'ihim sunayen wa'annan abubuwan, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard. Allah ta'ala ya ce musu alam aqul lakum, ban ce muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard, ni ne na san gaibin da yake cikin sammai da ƙasai. Wa a'lamu ma tubdun, kuma ni ne kadai na san abin da kuke bayyanawa. Amma kun fi taksumun, da ma abin da kuke koyewa. Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da mala'iku da wannan lafazai subhanahu wa ta'ala, wanda ajiya a cikin bayani mun kike zuwa ga wato ainihin hadisi wanda yake sahihi, muna cikin bayani lokaci ya kare mana, da kuma akwai gajiya sosai. ana ta zurga zurga ɗan kwanaki ta wannan. To muka ce za mu kwana a kan hadisin yau Allah ya za mu ishara zuwa gare shi mu ambace shi. Hadisi ne wanda yake sahihi kamar da ya zo a cikin Bukhari da Muslim da yake ƙara fassara mana wato ainihin me Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wato ainihin asma'ihim da Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam sunayen waɗannan abubuwa. Wannan hadisi ne wanda yake mashhur kamar da Imam Bukhari ya kawo shi a cikin kitabin tafsir nasa a cikin sahih Bukhari kenan. Haka nan Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadisin daga Anas a ɗan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zantar da shi cewa ranar alƙiyama mu'mini za su taru a guri guda suna share wuri a tsakanin su cewa halin da ake ciki na yanayi na tashin alƙiyama ne mafita ana tattaunawa. Ƙarshe aka yanke shawara idan mun so cewa a bi annabawan Allah subhanahu wata'ala a kai musu kuke cewa ya za a tura annabawan Allah a je wajen Allah subhanahu wata'ala a roƙa mana Allah ta'ala ya yi halin da ake ciki. Wanda a farko wurin wanda suka je shi ne wasu abun na shi ne annabi Adam alayhi salam da suka je wajensa mai suka ce ya kai annabi Adam wato ainihin mahaifin mutane gaba ɗaya abun na mana mahaifin kowa da kowa kowa annabi Adam shi ne babansa domin shi ne sababin zuwansa wannan gida na duniya. Kace ya annabi Adam sai ne wanda Allah ta'ala ya halicce ka da ainihin hannun da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala wa afdala laka mala'ikata sannan ya sanya mala'iku suka tsuguna a gare ka suka gaishe ka suka yi maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay'in sannan kuma Allah ta'ala ya sanar da kai sunayen dukkanin komai bashi fa'ala na inda rabbika fara muna roƙo a je a nema mana ceto wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin ya yi mana halin da ake ciki na wahalhalu na aiwatar tashin alƙiyama. Muhallin shahir shi ne Allah subhanahu wa ta'ala allamaka asma'a kulli shay'in Allah ta'ala shi ne sanar da kai sunayen dukkanin komai na idan aka ɗauki kullum wato amma sai Allah ta'ala sanar da shi sunayen duk wani abu wanda yake na halitta abu kaza sunansa kaza abu kaza sunansa kaza ga kuma yanayinsa ga rayuwarsa ga yadda yake Allah ta'ala duk ya sanar da shi wannan domin wato an yi nuna ijazi na mala'iku akan cewa iliminsa da saninsa wato an ya game dukkanin komai kuma kudurarsa a zartarsa a cikin komai kasantuwar kuma zaman su fahimci iyakacinsu inda Allah ta'ala ya ajiye subhanahu wa ta'ala. Don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kitawa idin kunna lil mala'ika tusjudu li adam haka na kuma wato ainihin ka tuna lokacin da kunna lil mala'ika muka cewa mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga Adam fasajadu take suka yi sujjada illa iblisa sai dai iblis a ba sai ya ƙi amsa wannan umarnin wasu takbara ya yi ma girman kai wa kana mai alkafiri ne zaman su cikin kafirai wanda suka kafirce wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. To a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana labarta mana bayan wannan tattaunawa ta gudana da wannan jarabawa da aka yi a tsakanin mala'iku da annabi Adam wanda ƙarshe annabi Adam shi ne zaman kuciya ɗi nasara ya faɗi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa shi da ambata. To bisa ga wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci mala'ikunsa cewa su faɗi su sujjada ga annabi Adam a alaihi salam dukkanin suka amsa wannan umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala cewa sai iblis a ba wasu takbara ya yi ma girman kai wa kana mai kafin ya zamanto cikin wanda suka kafirce wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. A nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa id qulna kuma idan muka faɗa biya a shi wannan kalma ta if wato tana shirye sadda abin da ya faru ne a baya fi'il madi wa dilalatu tana nuna zarf na abin da ya gabata abin da ya wuce bana sura ne na lokacin da yake ya wuce if hadasa kaza wa kaza lokacin da abu kaza da kaza ya faru bana if tana nuna wannan dilala sabani idza idza kuma tana nuna abin da yake mai abin da yake halin da ake ciki ko halin da zai zo wada kuma idan Allah ta'ala ya ce idza jaa rasulullahi wal fath ko idan nasara Allah ta su kaga tana nuna mai aw istiqbal abin da zai zo a nan gaba amma if abin da ya riga ya wuce to shi wannan idin wa kuma da muka ambata wato ta ta'allaku ne da fi'ili wanda yake mahdhu an shafi shi mana wa dhkur id ka tuna lokacin da ya wuce abu kaza da kaza ya faru ma sai Allah kuma sai alƙur'ani saboda balaga ta alƙur'ani sai ba a faɗi fi fi'ilin ba da sai ta ce dhkur id kaza dhkur sai zaman to babu balaga amma a shafi abin da yake wato anin ba a buƙatar sa wannan shi ya fi nuna wa balaga da hikimar dalili to Allah subhanahu wataala sai ke cewa wa id qulna lil mala'ika mana ka tuna lokacin da qulna muka ce Allah subhanahu wataala ya yi amfani da lafazi na qulna bai ce qultu ba ko qultu lil mala'ika sai ce wa id qulna lil mala'ika tuna lokacin da muka ce domin nuna shi ba da wato anin salihu waya ta Allah subhanahu wataala sai kawo a wato wannan wato shi da figa ta gani da sama muka ce domin nuna ifa da buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala bai adadi ba ne cewa Allah ta'ala kurku ne da wato annabi mu kin a Allah subhanahu wa ta'ala ya ku wannan kurku da take nuna ifa da buwaya wanda ko da ake wani sarki ne a cikin ko wani wanda gani ya yi ba sai ku ce kaza ku ce kaza ko muka ce wa da ni kaza sai ni ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma tantance ya fa'i da wannan kurku da ita da buwaya subhanahu wa ta'ala wanda kuma da baka faɗa lil mala'ika al mala'ika a cewa alista ce da Allah ta'ala ya halitta da daga haske daga haske Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mala'iku su kuma dan adam Allah ta'ala ya halitta su daga safo sannan kuma Allah ta'ala ya halitta su daga harshen wuta an fahimta aka ce usjudu li adam ku sujjada ga annabi wato an li adam ga annabi adam idan aka ce sujjada wato ana kamar da wato ana Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin ne yake ambata a cikin tafsirin sa yake cewa as-sujud idan aka ce ayi sujjada ana nufin mutum ki sanya goshin sa a ƙasa bisa ƙanƙan da kai sannan kuma ya sanya hannayensa da gwiwoyinsa to nan shine sujjada da ake nufi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bambance tsakanin ar-ruku wa sujud ma'ana da bambance tsakanin ruku da sujjada yana ishara zuwa ga wasu malaman suna karuwa cewa ruku aka ce wa mala'iku wa annabi adam ba sujjada ba yake cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya bambance tsakanin ar-ruku wa sujud kuma Allah ta'ala yana cewa tarawu ruk'an sujadan yastaqbilu qabla al-ruku inda Allah ta'ala yake bayani ko kun sahaba bayan sallallahu alaihi wasallam za ga ruku da sujada kaga amul da sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu ruku'u wa irka'u wa sujudu فَإِذَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَكَانَ مَا عَلَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا فِي رُكُوعٍ فِي سُجَدَةٍ فَلَكِنَّ سُنَّةَ دَبَنْبَنْتِي بَوَيْ أَلَا كَمَا تَعَالَى يَا أَمْ يَا أَمْ فَانَ لَفَظُنْ اسْجُدُوا بَنِي دَ مَعْنَى ارْكَعُوا وَنَدَا أَمَّا إِبْنُ عَاشُورَ wannan abocin wannan littafi na at-tahrir wa at-tanwir yake cewa hakikalin sujjada aka ce bai sujjada tana nufin wato kankan da jiki
durƙusar da jiki da kuma faɗar da jikin wato alal ard akan ƙasa shin ya runkufa ya faɗar da jikinsa akan ƙasa domin nufin girmamawa ga wani kamar yadda ake cewa wato an asujudu lil malik wasu zada ga sarki ko gaisuwar sarki kaga za a faɗi ne a ƙasa a gaishe shi kisa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci irin wannan gaisuwar ta sarakai a cikin kissa ta annabi Yusuf alaihi salam lokacin da iyayensa da 'yan uwansa suka zo gare shi suka dawo gare shi Allah ta'ala ya ce cewa warafa abawai ala arshi wa kharru lahu sujada suka faɗi gare shi suna mai masu sujada masu irin gaisuwar sarki ba sujada ta goshi ba daga bai mana faduwa a ƙasa domin manufar girmamawa ga wanda ita babba ko sarki ko wani jagora ko shugaba wannan shine sujada a cikin wannan ma'anar kisa Allah kuma ta'ala a idan mun so cewa a ita wannan sujada da ake magana wacce ke ta salla Allah kuma ta ake ta la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lalladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kaga ku sujada a warfatu sujada ga ash-shams wal qamar kai a sujada a gare su a sujada ga wanda zaman sun cewa shi ne ya halice su subhanahu wa ta'ala abu ta wannan ma'ana ta sujada a ta gaisuwar sarki zaman sun hatta larabawa suna amfani da wannan a kalma ta as-sujud da na fatar ma'anar gaisuwa ga sarki kisa kamar yadda Aisha bin Maimuna yake faɗa a cikin waƙensa yake cewa falamma atana ubayd al-kara sadadna lahu wa khala'na al-amara lokacin da muka zo ga wasu ana ubayd al-kara sadadna lahu sai muka yi masa sujada wa khala'na al-amara muka ma tura rawani muka tura rawani domin girmamawa ga sarki kaga sai amfani da wannan lokacin na wato an sadadna muka sujada wanda ma'anar gaisuwa ga a gare shi an fahimta to wanda idan aka kalli a ita wannan kalma ta sujada za a ga rukuni ce da kasuwar rukuni na sallah an fahimta amma sujada da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wato a nan game da haƙƙin mala'iku a cewa su sujada ga annabi Adam kamar yadda yake ambata Ibn Ashur yake cewa wato misali ne ko sukantawa ce ga Allah subhanahu wata'ala ya yi game da wato yanayin da su mala'iku ɗin suka wato suka aikata abinda suka aikata ga shi annabi Adam wanda yanayi wanda yake nuna ma'anar girmamawa a gare shi ba wai ga ma'anar sujada wato za a sa goshi wato a ƙasa bane a wata ma'ana ce take nuna ma'anar girmamawa ga shi annabi Adam wanda shi sa Allah subhanahu wata'ala yake sa walillahi yasudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wa wal mala'ika wa hum la yastakbirun Allah subhanahu wata'ala yake magana cewa mala'iku ga Allah kadai suke sujada ba su sujada ga wurin Allah Allah subhanahu wata'ala yake labarta game da dabi'a ta mala'iku cewa ga Allah ta'ala kadai suke sujada yake cewa walillahi yasudu ma fi samawati ga Allah kadai abinda yake cikin sammai da ƙasa suke sujada wa ma fil ard haka na abubuwan da suke cikin ƙasai ga Allah ta'ala kadai suke sujada suke wal mala'ika wa hum la yastakbirun haka na ma mala'iku ga Allah suke sujada ba tare da suna yin girman kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba haka na yake bayanin cewa ita sujada abu ne wanda ke wadadadden abu a cikin al'adar dan adam wanda tun karnuka na baya tun kafin zuwan annabi Isa da shekara da karni wato 19 idan mun to cewa aka samu asa bayanai game da yadda ake wato ainin gaisuwa ta sarakai ko abin da ya kama da alaka yake da alaka da ma'anar sujjada ma'ana girmamawa gani wanda yake babba amma a idan ana maganar sujjada da fadar ma'ana wato kuma da muka ambata wato yanayi ne wanda yake a yake ya saba daga al'ada zuwa ga al'ada ga al'umma zuwa ga al'umma shi sa ta anan kasar zaka ga wasu gaisuwar sarakansu sai sun fadi sun kwanta sun tsirga suke a kasa wanda kaga shi ma nau'i ne wanda yake na sujjada da ake wani to anan kasar Hausa kuma sai a zo ai kamar an yi durkutu an yi runkutu haka an fahimta wasu kuma suka shigo sai dai dan yi haka kamar za su dan dinkufar da kansu haka sai su dago mana a tsaye za su dan runkufa haka su dago wannan shine kamar yanayin su da sujjada da suke yi domin girmamawa yau dan haka haka ta bangaren addinai da sauran al'adu ma gabaki daya sujjada ta bambanta daga wannan addinin zuwa wannan addini daga wannan addinin zuwa wannan addinin kamar yadda Ibn Ashurin yake bayyanawa ke cewa amma sujjada wato a cikin wato sallah da Allah ta'ala ya shar'anta a cikin addinin musulunci ita ce wato ana al-khurur 'ala al-ard bil-jabha wato faduwa akan kasa akan goshi walle gani wal rijlai da hannaye da goshi da kafafuwa wannan kaga shine wato abinda aka shar'anta a cikin addinin musulunci ta fuskar sujjada ga yadda ake shaki na tsawo kai sujjada da wani salon ba sujjada kai ba addinin musulunci an fahimta haka inda ake wani zai zo yake zai fadi irin yadda ake a wasu al'adun tun ya kwanta a kan ruwan cikin sujjada sujjada yake wa Allah za ta wannan wasa yake ko ba sujjada yake don ba haka Allah ya shar'anta a yi masa sujjada ba an fahimta su don haka kaga kenan wasu sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala da ita ga mala'iku su sujjada ga annabi Adam ma'ana ta fada wa kamar da malamin su ke ambata bai zama lallai zama so irin wannan sujjada da aka shar'anta mana ba ita ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mala'iku su wa annabi Adam alayhi salam da kuma idan muka kalli wannan suna aka ce usjudu li Adam zamu ga akwai lamun da take nuna cewa mala'iku an kallafa musu wannan aiki na sujjada ba an kebance su bane da wannan akwai dilala cikin nuna ma'ana an kallafa musu wannan abun ne ma'ana ita wannan ibadar akan cewa su zo da ita su aikata ta a daidai wannan lokacin wanda shi yasa idan mun so Allah ta'ala ta farka da su mana umarnin ya ta'allaqu bil fawriya wasaqala da ta'allaq bil fawriya kamar da malaman ku suke ambata umarni 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 shari'a wato yana da alaka da gaggauta aikata wannan sai dan an samu ta karina da take nuna cewa ba a yanzu ake so ka aikata wannan aikin ba mana duk lokacin da Allah ta'ala ko manzonsa yace a aikata kaza to kai tsaye ba a jira kai tsaye ake aikata wannan abu shi sa yake ta fasada ta ake suka yi wannan sujjadar ba tare da ɓata lokaci ba daka duk wasu na soshi da suke magana akan umarci aikata kaza matsor ba an ga wata alama da take nuna cewa wannan aikin akwai bukata a zirki ta shi ba bayan minti daya to aka ce ai kaza a take ake yi wajen Allah subhanahu wataala domin hakan yana nuna ma'anar girmamawa ga Allah subhanahu wataala wanda shine abin da mala'iku na Allah subhanahu wataala suka aikata a cikin wannan umarni da Allah ta'ala ya musu yau dan haka anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mala'iku su gaza a gare shi ga gashi annabi Adam wato baya sun karo da fadin subhanahu wa ta'ala la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku sujada ga rana ko ga wata mana ku sujada ga wani Allah mana hakan bayan nuna cewa lalle irin sujada wannan ita ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci wato mala'iku su aikata ba yau domin a ita wannan sujjada da ake a cikin sallah ba ta wata ce Allah ta'ala ya haramta wa ayyuka kowa sai shi subhanahu wataala a cikin wannan shari'a ta addinin musulunci da Allah ta'ala ya shar'anta a ƙarshen zamani ma'ana in akwai wani yanayi da zamanto zai iya yiwuwa a yi wani to wannan sujjada ba zai yi ai wani ba domin ita ce aka shar'anta a cikin sallah ai aiwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ta ai kaga bai halatta ai wani ba ma'ana zai iya yiwuwa idan so wata sujjada da Allah ta'ala idan so ta yi Umar su mala'iku su annabi Adam irin wannan sujjada ce amma a yanzu wa'ayin da yake shine na ƙarshe shine ba a yadda ai wani irin wannan sujjada ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yau dan haka kuma sannan magana ta biyu a wato wannan yanayin da mala'iku suke ciki da annabi Adam bisa umarni da Allah ta'ala ya musu na cewa su annabi Adam su zada hali ne na wata rayuwa ba rayuwa ta duniya ba daga in ma an ce su yi wa annabi Adam alayhi salam na farkon umarni na Allah suke iyarwa umarni na Allah kuma shine yake nuna amsa umarnin Allah shi kan bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala mana duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ka aikata aikatawa shine mai bautar Allah subhanahu wa ta'ala din saba masa shine abin da yake takunci kamar da annabi wato kamar da shi Iblis bai aikata ba kaga wannan Allah ta'ala yake tawakkalin kafiri ko sai zaman to cikin ka wanda kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake nan amsa umarnin Allah a cikin kowane hali shine abin da zaka aikata lokacin da Allah ta'ala ya umarci bawa ya aikata kaza baya gabatar da hankalinsa cewa in ne wannan abin kuma ai matsala kaza ne a kawai ana gabatar da umarnin ne ba hankali ba ka gano abin da ya dace ko bai dace ba a abin da ya dace din shine abin da Allah din ya tike domin kai halittar ka ne haka ba buƙatar ka sanya hankali kuma shi Iblis sai sai tsaya sai ya sa hankalinsa ko taya zan yi a shi ba zai ba kaga wannan shine illar gabatar da hankali akan nan shi ne gabatar da hankalinsa wanda yake tauraye cewa shi gaya za a ce kaza dan ka bai dada wannan hadisin ba ko bai dada wannan hukuncin ba taya za a ce kaza alhalin ka da kaza to wannan shine to haka Allah subhanahu wataala yake cewa suka zada ga annabi Adam alayhi salam illa iblis aba illa iblis aba wa takbar sai mala'ika sai iblis aba yaki yaki amsa umarnin Allah subhanahu wataala wa takbara bayan ya kuma sannan yayi girman kai danne an fahimta wa kana min al-kafirin ya zaman cikin wanda suka sun kafir cewa Allah subhanahu wataala ba su bi umarnin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta a gare su ba a malama suka ce da Allah subhanahu wataala ya ce wa kana min al-kafirin aba wa takbara nan malamai sun yi fassara guda biyu game da ita kare mai take nufi shin za a fassara cewa iblis ya yi girman kai wa kare mai take ya zama to sun kafirai ma'ana wato a da kenan domin kana ilmawi fili ne wanda yake ya wuce to annab shi iblis wato a da ne ya zama sun kafirai kenan wato banda yanzu banda nan gaba mana ukwara su suka cewa wa kana bil kafirin ma'ana a cikin ilimin Allah tunkin Allah ta'ala ya san ina cikin kafirai daga shi isa a waki yanzu ke hukuma dan Allah domin tunkin Allah ta'ala ya san cewa wannan iblis yana cikin wanda ke kafirai wanda sun kafirce wa Allah subhanahu wataala musan sai ce a nan kana za a dauke ta da ma'anar ba da ma'anar fi'ili ma bi ba a da ma'ana ta tahqqi tabbatuwar abu kana din ya tabbata ga wanda aka wa zinginawa wannan fili din an fahimta kamar da Allah ta'ala ya kitawa kana Allahu ghafurur rahim Allah subhanahu ta'ala ya zamanto mai gafara mai rahma kaga bai zamanto wato a da Allah ta'ala ghafurur rahim ne ba akan cewa banda yanzu a'a har a dazu din da kuma yanzu din da an zuma wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai rahma ne mana sukku sai tabbatacciya gafara da rahama ga bayi da haka nan ma wa kana min al-kafirin ma'ana sifar iblis ce ka kafirci tun a da din da yanzu din da an zuma din gabaki daya an fahimta illa iblis aba wastakbara a shi sa malamai suke amba cewa wanda cikin nau'ika na kafirci akwai wato kafirci wanda yake na al-istikbar an fahimta istikbar kufur al istikbar wato kafirci ne girman kai kaji cewa kai girman kanka ya kai ba za ka bauta wa Allah ba subhanahu wataala kai ka isa Allah subhanahu wataala ya ce aikata kaza ka ji kai ba za ka yi ba dole kane wa Allah ta'ala girman kai ne akan amsa umarnin sa ka zai zama to da kai da iblis daya Allah ta'ala ya ce wato a gare shi yayi ya sujjada ga annabi Adam sai zaman to cewa bai ba wa kana mai kafiri zaman to wanda suka kafircewa a cikin waɗanda suka kafircewa Allah subhanahu wataala wato basu bi umartan da Allah ta'ala ya shar'anta a gare su ba an fahimta to anan a wannan aya za mu tada akwai fa'idodi masu tarin yawa a ciki daga cikin fa'idar da za mu fa'idanta a cikin wannan ayar shine matsayin annabi Adam da falalarsa akan mala'iku mana Allah subhanahu wataala ya fifita annabi Adam akan mala'iku na Allah subhanahu wataala yau sai da za a fahimta ka shine yadda Allah subhanahu wataala ya umarci mala'ikun da su zada a gare shi wannan yana nuna Allah subhanahu wataala ya fifita annabi Adam akan sauran mala'iku sannan fa'ida ta biyu shine wato anan as-sujud li ghayrillah to sujada ga wani Allah subhanahu wataala in ya zama to cewa ga amsa umarnin Allah ne to wannan za a kashi ibada sujada Allah subhanahu wataala ya ce ai wani sujada to zai zama to me bauta ce ga Allah in ka amsa umarnin Allah ka bauta wa Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala yana hukunta abin da ya ga dama ne an fahimta wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah subhanahu wataala shi ne mai hukunci ba mai cin jaran Allah a cikin hukuncin sa idan haka in Allah subhanahu wataala ya umarci bawa ya aikata kaza ko da a ce ka san wani nasi daga Allah ya ce cewa wannan abun haramun ne kuma dan Allah ta'ala ya ce ka aikata kaza to ba ruwan ka Allah subhanahu wataala sai ta aikata shi kenan abu sanar zai zama cewa an san annasu wal mansur ta wannan nassin ya shafa wannan domin yanzu Allah ta'ala ne yake ka aikata kaza a halin safa akwai nassin da ya hana ka to zai zama to wannan umarnin nabi ya shafa umarnin farko an fahimta to don haka nan da Allah ta'ala ya ce mala'iku su zura ga annabi Adam ko da a ce a baya ya hana su su zura ga wani Allah to wannan zai zama to cewa wannan umarnin nabi shine ba a ga Allah subhanahu wataala zai zama to wannan hukunci nabi ya shafa wannan idan mun kaddara cewa rayuwar da suke ciki da rawar rayuwar su duniya duka ne mana shari'ar da suke a wutar rayuwar da wannan duka ne mana bauta wa Allah subhanahu wataala to zai zama cewa babu ishtali tsakanin wannan umarnin na hana bauta wa wani Allah ko su jira ga wani Allah da kuma umarnin da Allah ta'ala ya musu a karo da shi domin Allah subhanahu wataala yana hukunta abinda wato ya ga dama ke dan haka a daidai wannan gabar wato da iblis zaman to cewa ya iya wato an yabi umarnin Allah da Allah ta'ala ya kira shi cewa wa kana min kafir ya zaman to cikin wannan sun kafir cewa Allah subhanahu wataala nan wai kuma ne suke cikin bai akan kafirci na mai barin sallah wani kufur tariku sallah cewa nan gashi Allah subhanahu wataala ya umarci iblis ki tsira ga wa itizira sau daya sai ke sai ka Allah ya kira shi wa kana min kafiri sai da kuma ga wanda yake ko baya sallah bai sallah ba wannan bai tsira ga Allah ba wannan malamin sai ganin tare sun kujjoji sun ce wa wanda baya sallah ya kafirce wa Allah subhanahu wataala ko da a ce sau daya ne ki cewa shi fa ba zai ba to wannan ya kafirta domin ya kiya amsa umarnin Allah ya sujada ga Allah ya zai wa Allah ta'ala ruwa sujada da haka mai ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan sun dalilan da malamai suke dogar da shi akan kafirci na wanda yake ya abin ya bar sallah a so wannan da aka kalli shoran nassoshi da Qur'ani da hadisi da manganu na magabata yana tabbatar da a wannan fahimta da malamai suke yi wanda kuma abin da yake ƙara nuna wannan cewa a duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta to iya zaman to ya zo ya umarni da aka ce wannan abin zai zama to ibada misali akan haka a karo na biyu shine kissa ta annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya yanka ɗansa wato annabi Isma'il alaihi salam wanda kaga abu ta'azzali wato kashe rai kaga ai babban zunubi ne ko da a ce ɗanka ne ka kashe shi babban zunubi kabira min al-kaba'ir an fahimta falamma aslama wa sallahu lil-jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad tasaddaqta ar-ru'ya ko inna ka malika nazil muhsinin kaga lokacin da ya sauko shi ya kwantar da shi zai yanka sai Allah ta'ala sai ya kira ya annabi ibrahim ayya ibrahim qad tasaddaqta ar-ru'ya ka gaskata wannan mafarkin da asinsa ne maka yawa ubanni ta aikata ko abinda Allah ta'ala yake so kina ya gaskata shi cewa abinda aka saka kai kawai wannan kaga shine dokar Allah din daga ka gaskata mu abu cikin umarin da muka yi ma daga shikenan ba sai ka yanka shi ba ka sake kawai ka mikar da shi wannan kaga yana nuna cewa wato asali in Allah ta'ala ya ce ai kaza ko da a ce kana ganin wannan abin kai a karan hankalinka ma ba daidai ba ne ka saka aje hankalin naka ko da a ce ba kana da wani nasi da a da an ce kai yanzu aka ce kai ta ba ka ce Allah ta'ala ai da ka ce kai nayi ba a kai ka ce to ka je kai wannan shine yake na imani ga Allah subhanahu wataala wanda kuma a fiqhu na hukun tauqul da yake nuna wannan ga nasikh ga mansukh wannan nasu na biyu shi ya shafa wancan shikenan ko to wannan shikenan naka fa'ida ta uku shine wato iblis a idan aka duba wannan kissa za a ga ya tattara sufofi wanda suke ababan zargi sufofi wanda suke ne ba masu kyau ba shine al-iba wal istikbar girman kai da kuma rashin bin umarnin Allah subhanahu wataala in bin umarnin Allah da kuma girman kai akan gaskiya da da sai kita illa iblis aba wastakbara yake bin umarnin Allah wastakbara mana yayi girman kai akan bin gaskiya shine umarnin Allah Allah ta'ala ya ce ai kaza ita shi ba zai ba wannan duk ake nan sifa ce mummuna ko tsofi ne muna na name na iblis alaihi wato ana alaihi mind tafik da kai ma a matsayin ka wanda ke bawan Allah kake kiyaya to kada kai dinga saba umarnin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce kai kaza ka ce kai ba za ka yi ba tunci kana da wani zaki a rayuwarka wanda shine kin bin da'a ga Allah subhanahu wataala a zaman so cewa ko da yaushe kai ne bi ne ga umarnin Allah subhanahu wataala sannan kuma babu ruwanka da jiji da kai akan bautawa Allah ma'anar haka kada lokacin sallah yayi kan cewa kai ba yanzu za ka yi ba kai kana da zaka kana da bin wata isa yanzu kai ba ka amsa kiran Allah kana ji ana kiran sallah haji kai girman kai ya shige ka kai sai an jima sai ka gama abin da za ka yi kaga wannan istikbar in ka mutu a lokacin baka san da me za ka fuskanta Allah subhanahu wataala daga duk abin da kake yi in ka ji an kira sallah to ka aji wannan shine kin da'a ga Allah da kankan da kai ga Allah subhanahu wataala wannan shi yasa malamai suke ambar cewa hatta ko karatun Qur'ani kake in ka ji an kira sallah ka dakata ka amsa kiran sallah an fahimta ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa sai an gama sanan fitowar karatunka wannan shine ladabi ga Allah subhanahu wataala ba girman kai ba dan haka a daga shi iblis ya tattara wannan sufofi wannan suke munana na girman kai da kuma kin bin umarnin Allah subhanahu wataala tare da bisa yakin cewa wannan umarnin Allah ne Allah ne yake so da ita ba zai ba yau kai ma ka san nassin an ce ai kaza kai ka ji kai sai ba za ka yi ba kai kana da wani zafi a rayuwarka kana cikin wani yanci da wannan yancin ba zai baka ka ba umarnin Allah ba kai sallah ba dukkan umarci umarcin Allah na biyayya ga iyaye da girmama na gaba da kaza abubuwa da yawa suke a karkashin haka a dan haka a nan gurin kuma a in wani zai ce a cikin wannan ayar akwai wani iskali da cewa wato Allah subhanahu wataala lokacin da ya umarci mala'iku da su zada ai wato ya ce iblis wato yana cikin mala'iku sai za a ce iblis yana cikin mala'iku alhalin kuma shi an sani ba mala'ika bane nan kuma Allah ta'ala sai illa iblis fa sada duka mala'iku su sada illa iblis wanda zai iya kawo haka to ai iblis ba mala'ika bane sai za a ce kuma an amma kuma mala'iku da haka ma'ana in ya kin su zarar ba hukunci bai shafe shi ba ko domin shi ba mala'ika bane amma da za a bayar a nan shine da Allah subhanahu wataala yace su zada ba yana nufin wai jinsin mala'iku bane a'a jinsin wato Allah subhanahu wataala ya alakanta umarnin ne ga mala'iku min babu tagliba akwai wani abu da ke sura at-tagliba da a ce za a shiga masallacin nan a ga dunan maza a can gefe ga mata sai duk waɗanda suke masallacin nan su ko ku fito kuma zan nan ku fito misali ko aka ce kuma zan nan ku fito ba zai nuna cewa wai hatta ma san cewa su banda su ba tunda an ce kuma zan nan ku fito mana ana nufin ɗalibai ko an fara lecture an fahimta aka ce a fito daga masallacin nan har ba huta ba wanda ce ai mu mata ne ai ba a ce mata ba ba su san an fara lecture ba ba san umarni ake a shiga lafta ba a fara karatu yau da ka anan ma da Allah ta'ala ya ce mala'iku su zada bayan an su cewa banda iblis da a haddashi domin umarni ne mai na ai da'a ga Allah subhanahu wataala ya su zada ga annabi adam alaihi salam duka kasantuwar dama yana cikin su an sanya shi a matsayin jagora ga yesu ko zan bauta ta wa Allah da ka an ce a matsayin shugaba ma a yi magana ai shi ne a karin fara ma wanda umarni bai fara hawa ka kuma mala'iku dan haka fa'ida ta hudu a cikin wannan ayar shine wato ayin yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana wato miza ta dan adam abin da dan adam ya zama sai ya fice da shi abin da yake za a ce gashi wannan falala ce ta dan adam domin Allah subhanahu wataala da falala yana iya kebantar wata halitta da wata baiwa to a wannan aya za a ga akwai wata baiwa da Allah subhanahu wataala ya ware dan adam da ita wanda wannan baiwar wato ta ce da Allah ta'ala ya nufi ya bayyana ta a cikin halittarsa matsayinsa na dan adam domin wato da Allah subhanahu wataala ya bayyana falalar ce da ilimi da Allah subhanahu wataala ya nuna wa ko ya bawa annabi Adam alaihi salam wanda shi zama ne da kiran su suna al-alim mana malam wanda shi zaman to cewa an san da shi abin da yake wato nan musamman ne da ba a sanarwa mala'iku ba na Allah subhanahu wataala dan haka a sababin wannan da ai shi iblis zaman to hasada su samo ka sha wani ana halitta su yanzu an fara ba shi halala da abubuwa da mu ba mu da su dan me za a ce kuma a wa'a tsada shi ba daga yanzu aka halice shi ba mun kuma gashi muna ta bautar Allah shi kuma lokaci guda za a wa'a ce ai masa kaza wannan abin sai haka da su ta mota an fahimta sai zaman to cewa sai shiga sabon Allah subhanahu wataala haka na daga cikin abin da yake za a iya fahimta ko a fa'idanta da shi a cikin wannan aya wato girmama wato sha'anin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da kuma tantantar malamai yadda malamai tantanta a girmama su a kowane hali nan Allah subhanahu wa ta'ala saboda ilimin da Allah ta'ala ya ba annabi Adam yake a girmama shi a matsayinsa na malami shikenan haƙƙi ne na duk wanda yake da alaka da addinin musulunci matsayin yaga wanda aka ce wannan malami ne na addini ke girmama shi wannan kuma ba wani abu ne illa tarbiyya ta musulunci da koyarwa addini na musulunci girmama wanda yake ma'abucin ilimi domin nan gashi Allah subhanahu wataala da ya ba annabi Adam ilimi sai ta mala'iku su girmama shi shi yake nan ilimi ya tantance a girmama ma'abucinsa ko da a ce kana ganin malam wani yayi kuskure ko yana da matsala kaza ba nan za ka kalla ba kai umarnin Allah ta'ala da ya a gare ka shine abin da yake muhimmanci domin in ba kai ba kai ma ka hada cikin Allah wanda tunanin malami akan kuskure ke wannan tunanin kai da kake ganin akan kuskure to wala Allah kai ne akan kuskure da ka fahimci shine akan kuskure wala Allah akan daidai har ga Allah subhanahu wataala wala Allah ijtihadi yayi akan wata mas'ala bisa ganin wannan mas'ala abu kaza shi yafi kamata da yi duk da hasken ilimi da Allah ta'ala ba shi ta kuma gargwadon alabul din da kake kana ganin ayyama kusu yama saba wa Allah kama yanke maka hankali da ka barka fito kai rigima da kika zagaje ka tsufin sulfa ba ka da aiki musamman a social media illa zagin malamai sai sana'a kake nan kodo to wannan ba karamin illa kake wa kanka ba ba karamin matsala kake shatowa tsakaninka da mahaliccinka ba domin Allah kalli koda a ce ba malami bane akwai hukuku na musulunci tsakaninka da ɗanuwanka musulmi koda a ce ordinary musulmi ne to ba kamar da kanin da zagin ka kana shiga alfarar Allah wannan koda a ce ba ma musulmi bane amma in sanan dan adam babban laifi ne ka dinga keta alfarmar su kana cin mutuncin sa ba tare da haƙƙi ba zaka Allah subhanahu wataala zai tsaya da bayi ki tambaye su akan duk abin da suka aikata ko suka furta a cikin rayuwar su dan haka malami ya tantanta a girmama shi kamar yadda Allah subhanahu wataala idan mun so cewa ya umarci mala'iku da su girmama annabi Adam alayhi salam domin da Allah subhanahu wataala isnad da annabi Adam ilimin da bai sanarwa mala'iku ba sai izuman so wannan shi ne mafari da Allah subhanahu wa ta'ala wato ifarar sanarwa da ɗan adam wasu ilimai na musamman sai annabi Adam ya zama so kamar wani samfin ne misali ne da Allah ta'ala zai dinga sanar da ɗan adam ilimai na musamman don wani abu ka ga an kirkiro shi take baki ne haka ɗan adam ya samu wannan basira har ya kirkiro abu kaza da aka dinga mamaki wani Allah ta'ala da ya kinta mana an fahimta wannan yana da asali da wa'allama adam al-asma Allah ta'ala ya santa annabi adam waɗannan sunaye na musamman to duk wani abu da ga na fasaha da hikima dan adam yayi wannan gado ne na babansa da isamu daga Allah subhanahu wataala dan kai karatun kana zuwa ne sai ka kuno wani abu da a da baka san shi sai ka so ka fahimta a ashe ba ina hada kare kare ban kaza haka da wanda yake kirki shi har ga wani kere-kere ko wani abuwa ne yake yi musa da ruwannan abin gado ne na halitta haka Allah ta'ala ya halitta dan adam da shi sabar musu dabbobin da zaka ba su da wannan baiwan cewa da ba su fahimta kaza ba su gano sai dan adam musa in jaki ne in ka bar shi wani haihuwa zai tafi ko wata dabba ma amma dan adam zai fahimci a da an gode wata hanya ai za ku tauri ma ko abu kaza nan bari in gwada in hada da kaza da kaza zai fi sauki ma wajen kaza kaga wa allama adam al-asma sai kana da wata ga wani abu ya dauka a ranka a to ai kaza ma ai kaza da kaza shine kaza sai da a shike na ma na ma gano sai ka rubuta wata fa'ida ne wata cikin matakar muhimmanci wannan miza ce da Allah ta'ala ya izamanto cewa yake banci dan adam da su wanda mafarin haka shine wato anan mahaifinsu annabi adam alayhi salam da haka fasala zun illa iblis da aba wastakbara wa kana min al-kafirin dukan nutsu suka zada domin girmamawa da shi annabi adam alayhi salam illa iblis da aba sai iblis wanda ya girmance akan bin umarcan Allah ta'ala da yayi izaman to cikin kafirai wanda sun kafir cewa umarnin Allah subhanahu wata'ala da ya zartar akan su ذاكَ الله عليه وسلم
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
الله سبحانه وتعالى كتب وقلنا ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi al-shajarata fatakuna min adh-dhalimin sannan kuma muka ce ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjuka al-janna da haka uskun ka zauna anta wa zawjuka kai da matarka ka zauna ila al-jannata ka zauna al-janna وكلا منها رغدا wato kuci ragadan abin da yake daddada abin da yake gwagwaba minha daga aljanna haifu shi kuma duk inda kuka dama a duk inda kuke a cikin kowane hali kuke kuma kayan dadi nan kuke da kuka dama kuke kayan dadi kayan makwalashi wala taqrabu hadhihi shajara amma farko ku tantu hadhihi shajara wannan bishiyar banda ita saka kuna nan zalimi idan ku tantu ta ta saka zaman to cikin azzalimai wannan ko zalimi ta shawo ku domin an hana ku an ce ku yi komai amma banda kaza wannan shine hali na biyu na girmamawa da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Adam bayan kasantuwar ya bashi ilimi falala ta ilimi da kuma hasada da yake tanta daga Iblis an fahimta sai Allah subhanahu wataala sai girmama shi bisa ga falala ta ilimi da Allah ta'ala ya bashi to sai aka ce ga kuma wata makoma da zai shige ta akaro na biyu bayan makoma ta ilimi da Allah ta'ala ya zubunta masa kace wa kullana ya adam ko muka ce ya adam ka zauna kai da matarka a cikin aljanna mana anan za ku rayu ga gida an halka an ba ku na ni'ima da za ku zauna ku rayu wannan shine abinda Allah ta'ala a wato yayin fata dan adam ya zaman to cewa ya zauna a cikin ni'ima ta Allah subhanahu wataala amma za mu ji a karatu na gaba me ya biyo baya bayan umarni da Allah subhanahu wataala ya ga annabi Adam ya zauna a cikin aljanna me ya faru da me ya faru da kuma wanda yake ma'abucin hasara gare su da kuma gare mu ma ga baki daya me ya ci gaba da yi ko na mataki na gaba game da hasada da take cikin ransa game da abin da Allah ta'ala yake banta da falala haka yana nuna cewa hasada ba abu ne mai kyau ba kuma kan tsoron hasada da mahasadi makwar ba warkewa yayi ba to akwai matsala dole a taka dandan kuma a tsira da azka safiya da yamma da kuma neman tsari daga Allah subhanahu wataala da kuma wanda Allah ta'ala ya kaddara masa ko ko wanda shedan ya sawala masa suka irin wannan na zuciya to ya kare ga ya tsarkake kansa sai ƙoƙarin addu'a da neman gafara da kuma ƙoƙarin tsarkake zuciya da bin dabi'u na musulunci da tarbiyya ta addinin musulunci wannan abubuwan su za su wanke zuciyar ka ka zauna hankalinka lafiya lau sai daga wanda yake ya fita sai ga wato yana fara'a kana fara'a baka din Allah ya tsare ka kana godiya da Allah akan abin da ya baka kai ma ka gode masa wannan shine halin turin yana fara'a kana fara'a sai a raka ma waye ne abin ko tsakanin kai da shi kana ji kai alhamdulillah yana ji alhamdulillah wannan shine halin musulunci idan ko da zaka ga wannan zai salawata zaka taya shi za ka ran ka bashi kariya kar wannan ni'imar ta gushe a gare shi ba ka kokarin kai ka gusan masa ba sai ka tushe shi kuma dan cewa Allah ya tsara maka gushi ai ina ma ai maganin ta da ma an gaya maka ai kun saka hasada shi Allah ta'ala ya sabu da shi subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ta'ala ya yafi mana kurakuran da muka yi ko muke yi a koda yaushe da kuma karbi ayyukan mu wanda muke yi wanda suke nagargaru Allah ta'ala ya yafi mana ya biya mana bukatun mu muna kibanta addu'a ga jagoranci na wannan makaranta musamman shi Alhaji Adamu wanda ya aka sawa wannan alkhari na wannan makaranta Allah ta'ala ya shiga lamarin sa sanya albarka a cikin rayuwarsa da dukiyarsa da iyalansa da kuma tsare su game da dukkanin abin da yake a zuci ne da kuma jagoranci na wannan makaranta inda kakan shi mai bayani aiki prof da kuma sauran doctors malamai da kuma sauran dalibai Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu ya share mana hawayen mu subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh